إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta lahadi a yau muna ɗaya ga watan jumadal ula hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 16 a cikin littafin sharh masail al-jahiliya wallafar fadilatu sheikh sheikhul islam muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة تردى شرح فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى درس منا بايا منشغة كم شرح مسألة تبيو دمالا يكاو واند واند مسألة دغت كم مسألة لند النبي صلى الله عليه وسلم يسابا ممتانا جاهلية اكي شين الربوان كي اهركا الديني رشن wato hadin kansu akan abin da ya shafi harkan su ta addini da kuma harkan su ta rayuwar duniya wanda mallan yana ta mana bayani akan illan sabani inda zamu tashi akan insha Allah inda mallan mai sharhi yake cewa yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf abin da yi saura yanzu shine ya kamata mu san menene hakikanin sabani muna ta jin ana cewa sabani 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 to me sabani shi din menene sabani awil khilaf menene ma'anan sabani amma fil masail al fiqhiyya akan abun da ya shafi mas'aloli na fiqhu fal khilaf waqi'un wa mawjudun sabani abu ne wanda yake aukuwa kuma saman mene al'an a yanzu fi umurin fiqh a al'amuran fiqhu abubuwan da suka shafi fiqhu akan abun da ya shafi aqida kamar yadda muka yi ta bayani a baya ba a sabani akan abun aqida mas'ala ta aqida to anan ne ake raba gari ko ahlus sunna ko dan bid'a ba a sabani akan masalan aqida amma mas'ala ta fiqhu to anan ana iya sabani akai amma masalan aqida sabawa akan abun da malamai suka ijmai akai wani lokacin ma yakan iya fidda mutun daga musulunci daka in an zo kan mas'ala ta aqida to anan ne za a ce in dai mun saba akan wannan mas'alar to dayan biyu ne wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin dai daga cikin mu na kan shari'a dai na kan bata babu na uku in an zo bangaren aqida daka musulunci ne da kafirci ba hanya ta uku in an shigo cikin musulunci to sunna ne da bid'a ba hanya ta uku mutum ba zai ce to ni dai ba ahlus sunna bane kuma ni ba dan bid'a bane to cire kanshi da yi daga cikin ahlus sunna wannan shi danna masa automatically ba sai mai da shi zuwa bid'a cire kanshi da yi jin cewa bai cikin ahlus sunna to wannan shine asalin abin da ya mai da shi cewa kai yanzu ka zama dan bai ka fada cewa kai dan bid'a bane in dai kai ba ahlus sunna bane to ka zama dan bid'a kenan eh kamar yadda indai mutum ba musulmi bane to ba ya zaba shi ba ya bude bane ko ba sunan shi kafiri kawai indai ba musulmi bane shi to a wannan mas'ala ta aqida to nan ba a samun sabani amma mas'ala ta fiqhu ana samun sabani akai domin ita aqida abin da yasa ba a samun sabani akan ta in ka dauki kalmar al-aqida ma'ananta shine ar-rabtu shine daurewa to abu ne aka tattara mu gaba ɗaya aka daure mu akan igiya ɗaya to duk wanda ya zame yanzu to ya fita daga cike wannan igiyan da aka daure mu da ita to ya fita daga cikin ta haka ya koma wani bangare kenan amma fiqhu abin da yasa ake samun sabani akai ai ma'anan fiqhu lugatan shine al-fahm shine fahimta fahimta sai sa mutane annabi shaibu suka ce masa ya shaibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu ai ma nafhamu kaseeran mimma taqulu ba mu fahimtar da yawa daga cin abin da kake fadi wani wajen zaka ji Allah a Qur'ani ya ce bal aktharuhum la ya'lamu wani wajen ka ce zalika ji ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahu yanzu ba wai ilimin bane ba su da shi a fahimta ce ba su da shi sun yi karatun amma ba su fahimci me karatun yake nufi ba to yana jefa mutun shi ba kuma zuwa ga halaka to akan abin da ya shafi fahimta indai aka ba mutane dama su kowa ya fadi fahimtarsa to dole kuma ayi sabani amma ita aqida da yake an daure ka waje daya to ba a sabani amma ita fiqhu da yake fahimta ce to wannan ana iya samun sabani akan ta mallan yace fa hal hadha min al-ikhtilaf al-madhmum shin sabani a babun fiqhu yana daga cikin sabani wanda shari'a take zargi naqulu mallan yace sai mu ce al-ikhtilafu ala qismain sai mu ce to shi sabani nau'i biyu ne bangare biyu ne sabani kala biyu ne al-qismul awwal bangare na farko shine al-ikhtilafu fi din sabani a cikin addini kal-ikhtilafi fil ibadati wal aqida kamar sabani akan abin da ya shafi ibada da kuma aqida wa hadha ikhtilafun madhmumun wa muharram to wannan shi kuma sabani ne da shari'a take zargi kuma haramun ne haram ne a samu sabani a wannan babu li anna ad-dina laysa majalan lil ijtihad domin shi asalin addini ba waje ne na ijtihadi a ce kowa ya fadi abin da ya ga dama ba walaysa majalan lil ara ba waje bane dandali na kowa ya fadi ra'ayinsa balid dinu tawqifi shi addini tawqifi ne abin da zaka ce masa tawqifi daga wato alwaqafu ne inda ni alar yace wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya a inda aka umarce shi da inda aka hane shi to shi addini tsayawa ake yi sai abin da aka ce ai kafin ake yi in an ce a bari baka kawo naka sabo to shi yasa addini ba a zuwa a yi ta cece ku ce akan shi wal aqidatu tawqifiyya haka nan ita ma aqida tawqifiyya ce baka kudurci aqida game da Allah ko Qur'ani ko musulunci ko sunna ko sahabbai sai abinda yazo a cikin Al-Qur'ani da sunna la majali lil ijtihadi fiha babu dandali babu dama babu fiska na a tsaya ayi ta cece ku ce ayi ta jayayya ko wanne ya kawo ijtihadin sa a ciki alaina an natamassaka bima shara'ahu Allah lana min ad-din wa min al-aqida wajibi ne akan mu mu yi riko da abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana na addini da aqida abinda Allah ya shar'anta mana da shi mu yi riko da shi duna an natadakhala bi ara'ina wajtihadina sabani ba duba ba mu da dama ba dama mu shigo da ra'ayoyin mu ko ijtihadin mu a cikin addini ba mu da wannan damar kadhalika al-ibadatu tawqifiyya haka nan ibada ita ma tawqifiyya ce ma ja'ana bihi dalilun amalna bihi duk abinda dalili yazo mana da shi to sai mu yi aiki da shi sai mu karba mu yi aiki da shi wa ma laysa alaihi dalilu fa innahu bid'atun yajibu alaina tarku duk abinda babu dalili akai to sunan shi bid'a ya zama dole wajibi ne kuma mu nisance shi dan annabi cewa ya kullu bid'ati dalala duk wata bid'a bata ce duk wata bid'a bata ce naka ba wanda zai ce maka wai akwai wata bid'a hasana ko ta bid'a muhassana to wannan cin karo ne da nassin hadisin manzon Allah Allah ya sa abinda annabi ya ce shine kullu bid'atin dalala, duk wani abu mai kyau to saman masa wani suna ba bid'a ba, amma in ji ka gamsu cewa wannan abun bid'a ce to bata ce. Amma bid'ar fa bid'a a addini, ba bid'a a rayuwa ba, domin akwai bambanci tsakanin su. Wannan bid'atun fil ibadati, wannan kuma bid'atun fil adati. Wannan bid'atun fil adat shine abubuwan da muka saba da su na rayuwa, amma bid'atun fil ibadat shine ibadojin da muka saba da su. To yanzu ai misali inda zaka gane bambancin bid'a na rayuwa da addini shine, shi addini ka'idansa in yau aka saukar da wahayi aka ce ku yi sallan azhar raka'a hudu, to har kiyama ta tashi raka'a hudu za a yi, ba wanda zai zo ya ce lokacin muna yara ba irin sallan da muke yi ba kenan, ko lokacin kakanninmu ba kalan sallan da ake yi ba kenan, haka dai hurhuru ina ka za a yi har tashin kiyama. To wannan ibada ke. Amma bid'atun fil adat, al'adat, al'amuran rayuwa da aka saba, kullun ƙara ci gabansu ake yi. Yanzu wayoyin da suke hannunmu shekaru goma baya babu irinsu, ba irinsu ake amfani da su ba. Ɗinkunan da muke sawa yanzu shekaru goma sha baya ba irin wa'innan ɗinkunan ake yi ba, ba irinsu ake yi ba. Inda za ka samo hotuna na tsofaffi, hoton 60s 70s, za ka ga yanayin ɗinkin kayan da hulunan da ake sawa da irin wankan da ake cinyewa da shi ba irin yanzu ba ne. To wannan al'ada ce. Yanzu an ba mu dama kayayyakin da muke ganinsu a matsayin ci gaba, an ci gaba a harkar ɗinki, a ɗinka maka kalan wannan kayan, ka riga ka gama ƙwarewa kenan, ka gama ƙura wanka ka yi irin kaya iri kaza. To shari'a ta ba mu dama nan da shekaru biyar, shekaru goma baya mu fito da sabbin ɗinki kala daban-daban, har ya zama waɗannan da muke sawa yanzu sun koma ƙauyenci. Shari'a ba ta nan ba, ba ta nan ba. Da barbarun gini, irin gidajen da muke zama da su a yanzu ba irin gidajen da ake zama a da ba. Galibi yanzu a shi yasa za ga saboda ci gaba da aka yi, ya ka ce yau saurayi ya yi aure ko an yi auren budurwa, to za a fitar da ita ne a kai ta ɗakin da wata ilmahaifiyanta ba ta taɓa kwana irin wannan ɗakin ba, saboda ci gaba. To an ba da dama. To wataƙila lokacin da aka yi auren mahaifiyarta, mai yiwuwa ɗakin da babanta ya sa ta a ciki a lokacin gani ake yi su ne ɗakunan zamani. To wannan su ake kira da bid'atun fil adat. Allah ya ba da dama a yi ta yi, matuƙar babu haram a ciki. Tunda Allah ya ce huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha, Allah shi ya kagi halittanku daga ƙasa sannan ya ba ku rainan ƙasan. Allah ya ba ku rainan ƙasan, rainan ƙasan Allah ya danka ta a hannunku, ku yi tunani, ku fito da sabbin abubuwa, science and technologies da yawa, ku fito da su sababbin abubuwa, amma harkan addini waye kifa inda amuri. In dai addini ne, to inda aka tsaye da kai cak, to ka tsaya nan ba motsi, ba ka motsawa sai an ce ka motsa. To kaga ai inda mutum zai fahimci wannan ma da kyau, zai gane fa shari'a sauki ta samar masa. Tunda aka ce a rayuwa ka je ka yi komai an halatta maka, sai abin da aka ce haram ne, wanda aka ce haram nan fa kuma yin tsiraru ne, ba su da yawa. Amma harkan addini, tunda dama galibi harkan ibada yana yi mazuciya nauyi, to sai aka ce to harkan ibadan kar ka yi sai an saka. To ya zama wanda aka sa kan yan tsiraru ne, sannan wanda aka sa ka din kuma ba su da wahala, ba wahala a ciki, sai dai wanda shedan ya danne zuciyarsa. To amma a duk da haka sai ga mutum ya guji saukin sunna, yayi bo bid'a mai wahala. Yanzu misali yadda duk muke zaune a masallacin nan, wataƙila aka yi sallah kafin na iso, masu tasbihi, masu istighfari, masu wane ne, wani yayi ɗari kaza, wani yayi ba adadi, hankali a kwance. to wani wannan da ake cikin natsuwan bai masa ba wanda yake so shine wanda zai ta buga kirji akan titi kaga yanzu ya guji saukin sunna ya yayi bu bid'a ita kuma bid'a duk sanda ka dambare ta ka dan ta dambare ka to ka fara wahala kenan ba taba bid'a da kwanciyar hankali ba ba taba samuwa inda bid'a ce a cikin addini to indai zaka yi ta ba za ka samu kwanciyar hankali ba abin a ce mai ka je kai ta zikiri ne har sai an ce ka haukace Allah ya kuma Allah kuma ya faɗa mana in dai zikirin Allah ne na gaskiya nutsuwa take sawa ba hauka take sawa ba to nan kuma sai aka ce shi tsaban ragin zikiri har ya haukace tsaban zikiri har ya haukace kaga zikirin bai cika zikirin Allah ba kenan don Allah ya ce wa alabi zikrillahi tatma'innul qulub in dai zuciyar mumini ne to allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah da haka mallan yace duk abinda babu dalili akai to sunan shi bid'a kuma ya zama dole mu bar shi li hadisi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini abinda babu shi a ciki ya kawo shi sabo to annabi yace ku shaida an mayar masa da kayan sa ba a so in dai addini ne in ka kawo sabo to ba a so ba a bukata subhanallah wa hadithu wa iyyakum wa muhdathatil umur da kuma hadithin al-Ba'd ibn Sariya da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi mai kama zuciya idanu suka zubda hawaye zukata suka raurawa muka ce ya rasulullah wannan wa'azin naka fa yayi kama da wa'azin mai bankwana kamar daga wannan wa'azin ba za ka sake wani wa'azi ba ya rasulullah yi mana wasiya annabi sai ya ce to alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdul habshi ina jin hankalinku ku riki ji da biyayya koda ku wanda yake shugabantan ku bawa ne bakin bawa ba habashi sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shedunku da kirkirarrun abubuwa cikin addini fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkanin wani kirkirarren abu bid'a ce wa kulla bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce wa kulla dalalatin finnar dukkanin bata kuma makomar ta wuta duk wani abun da aka kirkira ba dalili akai sunan shi bid'a duk bid'a kuma bata ce duk bata kuma karshen ta wuta خلاص ba bata lokaci daka in dai abu aka ce wannan ba addini bane ba dalili akai to sai mu ajiye shi a gefe guda fa umurul aqidati wa umurul ibadati wa umurud dini umuman la majala lil khilaf fiha abadan al'amuran addini da al'amuran ibada da al'amura na aqida da al'amuran addini gaba daya babu fuskar tsayawa jayayya da sabani a ciki har abada wa inna ma tuttaba'u fiha an-nusus min al-kitabi was-sunna abinda ake bi a ciki shine nassin al-qur'ani da sunna wa ma kana alaihi salafu hadhihi al-umma da abinda magabatan wannan al'umma suke kai shine zaka ji an ce al-kitabu was-sunna ala fahmi salafi salih wannan shine logon ahlus sunna a duk inda yake Qur'ani da Sunna in ka dauko ayan Qur'ani ka fassara ko ka dauko hadisin ka fassara sai mu ce to wannan fassarar mun ji daga bakinka amma man sabaqaka bi hadha wai magabacinka a wannan fassarar to shine ma'anan ala fahmi salafi salih don ba yanda za a yi kai ka zo akalli na 14 15 kawai ka dauko ayan Qur'ani ka tsallake duk waɗanda suka bi wa'annan kalnonin gaba ɗaya tun daga qurunul mufaddala al-thalatha ka tsallake su duka shekarun su Imam Malik duka tsallake su duka iso ka tsallake a'immatul arba'a duka tsallake su gaba daya sai ka ce to a zo a saurara du'a a jiya fassarar su kai yanzu kai zaka bada fassara chakwaki yake nan fara ka ji ba barata ji ba
ina gora samu masu saurara
ba za a samu mutum ya yi mutum zai saurara ta me za ka fassara tu
jahilai ba gora
samu masu saurara ita jahilai inda yanzu ai akwai masu ikirarin cewa su ƴan qur'aniyuna ne zalla wanda kuma Allahu akbar wallahi annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa ya ce an kusa a samu mutum da zai ciye koshi ya zauna akan kujera ya ce wai bainana wa bainakum kitabullah iya abinda muke son hujja tsakaninmu da ku littafin Allah fama wajadna fihi taba'na iya abinda muka samu a Qur'ani shi zamu bi abinda muka samu a Qur'ani ba babu mu babu shi annabi yayi gaskiya ga shi nan burjik
munan abu mala su guda su bi sallah ko kuma guda abin shi
a to wani wanda ya zo ya ce maka Qur'ani zalla zai bi to sallar ma gaba daya a ina ya samu ta a ina ya samu sallar na farko kar ka yadda kai kiran sallah don Qur'ani bai zo da inda ake kiran sallah ba Qur'ani dai ya nuna ana kiran sallah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' da inda Allah ya ce wa idza nadaytum ila as-salati ittakhadhuha la'iban huzwan wa la'iba Qur'ani dai ya nuna cewa ana kiran sallah amma yaya lafuzan kiran sallah suke koma hadisi iqama sai an koma hadisi sallar ma gaba dayanta a Qur'ani ne zaka samu an ce ayi ruku'u an ce ayi sujuda ya ayyuhal ladina amanu rukku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun Qur'ani Allah ya ce ya ku masu imani ku yi ruku'u ku yi sujuda amma Allah bai ce ku zauna ku yi tahiyya ba Allah bai ce a karanta Fatiha ba Allah bai ce bayan an yi ruku'u bai ce ya ayyuhal ladina amanu rukku'u warfa'u wasjudu bai ce a dago ba cewa ya ayyuhal ladina amanu rukku'u wasjudu kenan duk wanda ba zai yi aiki da sunna ba to in yana sallah daga ruku'u ya tazalce ta fi sujuda
babu dagowa
ba dagowa din ba samu dagowa Qur'ani ba ba abin duk ai aka samu wannan duk a cikin hadisi aka samu duk a hadisi aka samu wankan janaba Qur'ani dai ya zo da cewa وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله يا نونا من تشيوا إن متم يا جمودا جنبا تزي وانكا أما إن بيسا مروان وانكا با سبو نتفيا كو وانا أبو مكا من تنها كا كو سنجي كو وانا أبو تو ييتي ماما تو تنبير تشي يا أكي وانكا جنبا تو منجي إن باسا مروان با ييتي ماما تو تي ماما يا أكي انتا yake inda sahabbai ne fa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce mun san yadda zamu maka sallama amma salati bamu iya ba koya mana annabi ya ce da su kulu ku ce kaga bai ce kowa ya je abin da ya gada ba ba kun yi larabci ba kowa ya je hada amma sai ya ce ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد sai koya musu salati to shikenan yanzu wani sai yazo yace wai iya abinda zaku yi aiki da shi shine abinda ku samu a Qur'ani to ya addinin zai tafi yadda ya kamata dole sai an hada da sunna annabi da kansa yace ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu annabi ya ce an bani alqur'ani da kwatankwacinsa a tare da shi kwatankwacinsa nan shine sunna domin sunna ita ce za ta yi maka bayanin menene alqur'ani wani lokacin qur'ani yana zama mujmal a dunkule sunna sai ta zo ta zama mufassala sai ta yi filla-filla da shi wani lokacin sunna ce ta zo a dunkule qur'ani ya yi filla-filla da ita daga a wajen kima da daraja na karatu to shine alqur'ani yake gaba da hadisi amma wajen kima da daraja na hujjiyya na wajabcin a kafa hujja da sunna to wajibi ne kamar yadda yake dole ne a kafa hujja da Qur'ani karfin Qur'ani da sunna wajen hujja karfin su daya ba bambanci ba wai cewa ake wai in an zo a fara duba Qur'ani in ba samu ba a duba hadisi a duba Qur'ani da sunna a tare in an samu a Qur'ani fa ni'ima in ba samu a Qur'ani ba an samu a sunna shikin amma dai wajibi ne musulmi dai zai yi addini dole ya hada da Qur'ani da sunna ba yadda za a yi addini ya tafi da zallan karatun Qur'ani ba tare da an hada da sunna ba addini ba zai taba tafiya haka ba kuma abin la'akari shine yanzu mutum ya zo ya ce ya zauna akan kujera zai fassara muku Qur'ani sai ce amma ba zai kawo muku fassarar annabi ba ba fassarar sa bai ba fassarar magabata ba hadisi to kenan waye hadisi shi shine hadisin kenan saboda fassarawa zai to inda gaske ne ba a buƙatar hadisi to baka kai ma ba mu buƙatar fassarar ka bar kowa ya je fassara da ra'in kansa dan me kai da ka fassara eh tunda kai ma ra'ayinka zaka kawo to ka bari kowa ya je fassara da ra'ayinsa mana kai wa yasa kai tafsiri ba yasa ka annabin da aka aiko shi da Qur'ani shi bai kai tafsiri ba sai kai waya ce maka Allah ya ce wai fa bi ayi hadisin ba da yu'minu wai fa bi ayi hadisin ba da Allah wa ayati yu'minu wai da wani hadisi kuma za ku yi imani bayan Allah da ayoyinsa da wani hadisi kuma za ku yi imani ya ce to wannan ayar haka take nufi eh sai mun ce to ai a Qur'anin kuma Allah ya ce fazalni wa man yukazzibu bi hadha alhadis duk wanda ya kadaita wannan hadisin to banne da shi sanastadirijuhum min haythu la ya'lamu zamu musu istidraji ta inda ba su sani ba wa umli lahum da musu talala inda kai dai mace kai dinana da karfi daga in dai ka faɗi hadisi suka kadaita to banne da su na san ta inda zan kawo su ba ce wai ta inda aka hau sai nake sauka ba to duka wannan kalmar alhadith alhadith anan da Allah ya ce fa bi ayi hadisi ba'da Allah wa ayati min da wani labari kuma za su imani bayan Allah da ayoyinsa ya ke nufi da hadisi anan alhadith abinda yake nufi da shi fa shine zance shine zance shine ma'anar hadisi lughatan alqur'ani da kansa da inda Allah ya ce fadhalni wa man yukazzibu bi hadha alhadith anan ina nufin hadha alqur'an wannan alqur'ani din wannan alqur'ani din annabi da kansa kullu yana cewa fa inna asdaqal hadithi kitabullah mafi gaskiyan zance shine littafin Allah to shi ba yanda zaka kafa hujja da wancan ayan shi ita kansa kafa hujja da wancan ayan dan kore hadisi shi kanshi tafsirin qur'ani ne kai wa ya saka to ba wanda ya saka to indai ba zan dauko mai kulɗubi ya faɗa daga Abdullahi ɗan Abbasin daga Abdullahi ɗan Mas'ud mai ibn Jarir ne Tabari yace daga Abdullahi ɗan Abbasin mai ibn Kathir ne yace daga Abu Huraira zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba indai ba za a karanta wannan ba to kai ne yanzu da muke zamani ɗaya da kai kake so in zo in zauna in saurare naka karatu ai kai din ma zan saurare ka ne dan zaka ce min Abdullahi ɗan Abbasin ya rawaito daga Annabi shi yasa kai din ma zan saurare ka amma in ba haka ba menene bukatar sauraron tafsirin alqur'ani sai ce kowa ya je karanta ya fassara da iya tunaninsa to wannan sabani na farko shine abin da ya shafi sabani akan harka ta addini da aqida ba a sabani sai ce wal qismu thani bangare na biyu na sabani shine al ikhtilafu fi ma lir ra'yi fihi majal sabani akan abinda an ba da kafa da dama na kowa ya iya kawo fahimtarsa da ra'ayinsa aw ma huwa musarrahun lil ijtihadi min masail al fiqh ko kuma abinda ya zama wato an ba da dama na ayi ijtihadi daga cikin mas'aloli na fiqh wastinbadh al ahkam min al adilla ana iya samu wannan ne kuma ta hanyar istinbadin hukunce-hukunce shi din ma daga dalilai na Qur'ani da Sunna in aka zo aka yi sabani sai nace ni na fahimci wannan maganan ne daga hadisi kaza ko aya kaza kai kuma da kace ka saba mu ina ne hujjanka sai kace ba hujja wannan ai ra'ayina ne sai mu ce to wannan ra'ayin ka maldud ra'ayinka ne to mun mayar maka da kayanka ba masu to amma sai kace to ai ni ma ina da hadisi ingantacce da yace kaza yanzu kenan an sama wato duk da dai ba a samun i'tirabi da cin karo tsakanin ingantaccen hadisi da ayan Qur'ani ko ingantaccen hadisi da ingantaccen hadisi ba a samun sabani tsakani sai dai rashin fahimta na shi mai fahimta din amma in dai hadisin ya inganta ga kuma ayan Qur'ani kuma dama ba batun ya inganta ko bai inganta ba wannan ya riga ya tsallake to amma in aka samu aka ce ga ayan Qur'ani nan ga ingantaccen hadisi ko ga hadisi ga hadisi sai mu ce to yanzu a fara duba hadisin tukunna idan aka fara duba hadisin dukansu sun inganta a ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba to kaga automatic za mu yi yadda wanda bai inganta ba to amma duka sun inganta to yanzu sai mu duba a maratib da ingancin hadisi a cikin waɗannan hadisan guda biyu wanne ne ya fi tsallake ya fi samun maki mai yawa to wannan ya fi samun maki mai yawa to sai a kaddamar da shi misali sai a ce wannan hadisi ne dukansu ingantattu ne amma wannan hadisi ne ahad wannan hadisi ne mutawatir wannan hadisi ne ahad shine ya zo ta hanya ɗaya wannan kuma ya zo ta hanyoyi da yawa duk da wannan din ya inganta amma waɗannan da su fi shi inganci to yanzu sai a kaddamar da waɗanda suka zo ta hanyoyi da yawa akan wanda ya zo ta hanya ɗaya ko kuma ya zamana sai a ce to yanzu abin da za a yi shine sai a duba a ga cikin waɗannan hadisan guda biyu a bisa fahimtar malamai wanne annabi ya riga faɗa to sai a kaddara cewa wanda ya riga faɗa to shi tsohon hukunci ne wanda aka faɗe shi daga baya to shi ne sabon hukuncin da annabi ya mutu a kai to sai a ɗauko ka'idar nasikh wal mansukh ya ce to wannan hadisin ya shafi wancan to sai aka samu duk martabansu ɗaya a inganci duka martabansu ɗaya a inganci to yanzu sai a duba a ga watakila ma a cikin hadisin ana iya samun bambance-bambancen lafuza ta yadda wannan ruwayar zai aiki a waje kaza wannan kuma za ta yi aiki a waje kaza ko kuma ya zamana aiki ne aka ce sahabi kaza ya ce ya rawaito annabi ya yi kaza shi kuma wannan ya ce ni kuma ga abin da na gani to yanzu sai a kaddara cewa wannan sunan ta sunnatu tanawu lokacin annabi na tare da wannan sahabin ga irin wanda ya yi lokacin da tare da wannan sahabin ga irin wanda ya ke nan yanzu mu za mu haɗa duka biyu sai a ɗauko ka'idan aljam'u aula min at-tarjih a haɗa nasoshi gaba ɗaya a yi aiki da su ya fi sama da a rajjaha guda ɗaya a yadda guda ɗaya ya yi zama duk wanda aka yi da shi ya yi daidai da shari'a saboda dukkaninsu ingantattu ne to ana samo hukunce-hukuncen addini ne da fahimta daga nassin Qur'ani da Sunna shi yasa ba yadda za a ce maka wai saba wai tsakanin malamin fiqh da malamin hadisi ba zaman lafiya ba zai yi ba na ka za ka ji suna cewa wai yau shi malamin hadisi akwai ilimi ba fahimta shi kuma malamin fiqh akwai fahimta ba hujja to ta ina ya fahimta ba hujja ne ta ina ya fahimta wane ne ma ya cancanta ya yi bayanin Qur'ani da Sunna da fiqh irin malamin hadisi malamin hadisi shi kanshi qur'anin ba ya zo ne ta hanyar isnadi yadda da ka ji an ce maka hadisi haddathana 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 to ta wannan hanyar fa alqur'ani ne daga malamina zuwa malamin shi daga malamin shi zuwa malamin shi daga har zuwa sahibi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta hanyar hadisi ta hanyar haka hadisi yazo to kaga in dai mutun zai tunkuda hadisi saboda ya zo ta wannan hanyar to qur'anin ma tunkuda ta zakai shi ma qur'anin ka tunkuda shi kaga ashe anan zaka fahimci shi addini hukunce-hukuncen addinin ma ana samo su ne daga nassoshin Qur'ani da Sunna saboda haka malam yace li anna yace hadha yaqau fihi al-ikhtilaf to anan ana iya samun sabani لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص دومين فهمتر متاري تنا إيا سابعوا وجن فهمتر وكنشو كنشي وجن ين استنباط إذا تروه كنشو كنشي دغا نسوشي ومن ومسائل الإجماع محصورة مسألو لندا أكي إجماعي أكي تو إيتا أمتا توغتيا أن سيداتا باء سعباني أكي ولا يجوز مخالفتها بايا حلتا أسابا أكن حكا لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاجتهادية التي هي مجال للاجتهاد سيدي أبندا بأي اتفاقي أكيبا دونين أمسألة تفكيو نما تفهم تعلم أكوي مسألة لدى أني إجماع أكن تباء سعباني أكن تا كمان مثالي ayin kaji an ce mai hukuncin kaza to an shigo fikihu kenan halal ne ko haram ko wajibi ne to yanzu in nace menene hukuncin yin sallah guda biyar kullun akan musulmi baligi mai hankali mumayyizi anan kaga zaka ce wajibi ne dole ne farilla ne in kaji an ce wajibi ko farilla to an shigo fikihu kenan to nan duk da hukuncin fikihu ne to ba za a yi sabani akai babu sabani kamar misali hukuncin azumi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tadduna wa'annan duka suna cikin rukunin musulunci amma sun shafi wani bangare na hukuncin fiqhu in mutum ma yake kaddata su yayi musun su zai fita musulunci saboda ya kaddata nasoshin qur'ani da sunna amma abinda ba a yi ijma'i akai ba to anan ana iya samun sabani akai kamar a ce to in mutun yayi kaza a cikin sallah yanzu sallan an gamsu hukuncin ta wajibi ne to in mutun yayi kaza a cikin sallan shin dole ne ya sake sallah ko ba zai sake ba to wannan ana iya samun sabani matsala ce ta fiqhu matsala ce ta ijtihadi wani zai ce to ai baka ruhi ya rage masaladin sallah wani zai ce haramun wani zai ce in yayi sallan ta baci gaba daya to wannan matsala ce ta ijtihadi da ake iya samun sabani akai saboda haka yace fa Allah jalla wa ala a'da kullu alimin bihasbi ma khassahu min almadarik wal fahm Allah madaukakin sarki ya ba mu kowane malami gurgudun abin da ya kebance shi da shi na fahimta da iya riskan abubuwa cikin sauki kowane malami da matakin da Allah ta'ala ya ajiye shi wa ma yasilu ilayhi min an-nusus da kuma abin da yake iya kaiwa zuwa gare shi na nasoshi wata kil wani ilimin sa yafi na wani yawa wani yafi wani tarin hadisai da ayoyi walittihadu mashru'un fi dhalika anan kuma ana iya samun ijtihadi wanda abu ne sananne a shari'a ana iya samun sabani anan abu ne sananne a shari'a sai dai abinda ake dubawa shine wanda yayi ijtihadin ya kai ya ijtihadin ko bai kai ba to in ya kai ya ijtihadin malami ne mizani na ilimi an gwada shi an auna shi an ga laban ya kai ya kai ya ijtihadi ya fadi menene hukuncin kaza to in yayi daidai yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada daya lada na ijtihadi wancan kuma in yayi daidai yana da lada biyu lada na ijtihadi da kuma ladan dacewa da daidai tanan sai ya samu wannan lada din kama aka duba aka ga wannan to kai me ma matsayin ka ilimi me ka sani a karatu ma bale ya duka ijtihadi aga kwata-kwata wannan ba ma bayi mai da alaka da ilimi ko ya faɗi son zuciyarsa ne to sai a maida masa kayansa ko kuma yayi kai ya ijtihadi amma da ijtihadin sai aka fahimci eh wannan malami ne babban malamin mu ne yana karantar da mu yana ba mu ilimi muna fa'idantuwa da shi ya faɗi masaloli guda 99 daidai amma wannan na darun kuskure to yawan masalolin da ya faɗa daidai ba zai sa akan abishi akan guda daidai na kuskure ba to wannan guda ɗayin sai dai tunda yayi 99 na daidai to daidai na kuskure kuma ba zai ja a zage shi a bid'antar da shi a kore shi daga sunna a kore shi daga musulunci ba yanzu abin da za a yi shine sai a roka masa gafaran Allah in yana raye da hanyoyin da za a bi a ja hankalinsa a nusar da shi a nuna masa cewa kaza din nan fa da ka faɗa ba daidai bane ya fito ya janye in bai raye kuma ya roka masa gafaran Allah musamman in yana raye abinda mutane da yawa ba su fahimta shine wajen raddima da maida martani ma ahlus sunna akan matsala ta fiqh ba zuwa ake ana cin mutunci ana kama suna ba a ka'idar musulunci raddima ahlus sunna yana da bambanci da raddima dan bid'a domin shi dan bid'a mu'anidi ne shi ya fito ne ya nuna ka'in da na'in qur'ani da sunnan ba zai bi su ba to wannan ba su sauci wajen raddin sa shi kuma wannan kokarin bin qur'ani da sunnan ne yasa yayi kuskure to wannan shine sai ayi amfani da kaulan layyinan sai ya fada mai magana mai taushi wata kila ma yanzu in na samu dan uwa na mai wa'azi ya fadi abin da bai dace ba akan kaza ina iya zuwa in bi kan mas'alar in tattauna ta ba tare da ma na ambace shi ba wata kila ma wanda bai san yayi maganar ba ba zai ma gane da shi yake yi ba ba zai ma fahimci ana yi da shi ba ba sai an zo an kama suna an ce imamu wane a waje kaza yayi magana akan kaza bai da hujja dan haka akan wannan shi batacce ne shi ko jahili ne shi bai san komai ba wannan mas'alar to ba haka ai ko cikin kafirai ai akwai al-mu'allafatu qulubuhum eh akwai waɗanda su taushin mu'amala ke jawo su musulunta yasa Allah ya ce wa inna al-mu'allafatu qulubuhum nan kace da zakaka ba su saboda ba mamaki wani talauci ne sai yake kafirci randa yaji kudi a hannunsa in kace masa kul la ilaha illallah to ba ba ta lokaci zai karba musulunci zai karbi musulunci idan Allah ya ce an cire zakan kudi a basu an cire zakan hatsi a basu yana fama da yunwa akai masa shinkafa rabin buhu gobe an kai masa masara jibi an kai mai 1500 an ji mannan zaka ji ya fara cewa ni ba wazin musulman nan dadi yake mun to ya fara karbuwa kenan saboda shi addinin musuluncin dama ai galibi duk wanda yake wajen musulunci ya san musuluncin shine gaskiya na taba gamuwa da wasu kristoci a wajen wani taro ɗaya daga cikin su ya sa karatun qur'ani a facebook yana ji sai ɗaya na gefen sa yana yake ce masa wai kai musulunta kake son kai ne ka kullum a mota ka sa wannan abun a wane ne ka sa wannan abun karbi musuluncin mana kawai sai ya ce masa ba musulunta nake so na yi ba amma abun ne na daɗi ba wai musulunta yake so yi ba amma sai yake masa yana masa magana da broken English pidgin yana ce masa just the music dey sweet wai waƙan da daɗi waƙan da daɗi to yanzu kaga wannan in ya shigo musulunci sai ya fahimci cewa ko wannan ba waƙa bace qur'ani ne wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba waƙa bace kuma ba tai kama da waƙa ba to kaga wannan fahimta zai masa sauki saboda haka malam yace har a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqad hasala al-ijtihadu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf tun a zamanin annabi an yi ijtihadi da sabanin fahimta sananne ne fa hadha ikhtilafun fil ijtihad wannan sabani ne wajen ijtihadi laysa ikhtilafan fil aqidati wala fil din ba sabani bane akan abin da ya shafi aqida ko tushen addini wa inna ma huwa ikhtilafun fi masail al-fiqh wannan sabani ne a mas'alolin fiqh wa kana an-nasu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifun mutane sun kasance tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabani suna ijtihadi kowa ya kawo fahimtar sa a saba ma juna shi yasa lokacin da za a yi gazwatu bani quraiza yakin da za a je yakan bani quraiza annabi ya ce masahabai la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya kuskure ya sallar la'asar sai a bani quraiza ana cikin tafiya sai la'asar ta kama sai wasu suka ce ai annabi ya ce durrin tsikar kai la'asar sai ka isa bani quraiza wasu suka ce a'a abinda annabi yake yi yake nufi shine ku yi sauri lokacin la'asar ya riske ku kuna bani quraiza kenan in lokacin la'asar ya riske ku ba ku iso ba ku tsaya ku yi sallah da suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace ma waɗannan da kuka yi sai yace kuna da lada guda biyu waɗannan kuma sai yace asabtumus sunna ko kuma kun dace da sunna to sai malamai suka ce ni tsakanin su waye falala da mai lada biyu da wanda ya dace da sunna wannan an ce kana da lada har guda biyu wannan kuma an ce ka dace da sunna kenan wannan ijtihadin da kai daidai ne kana da ladabi biyu kai kuma wannan abin da kai ma shine ma daidai da sunna din kenan annabi bai zargi kowa a cikin su ba abin da ake nufi kenan annabi bai zargi kowa a cikin su ba ya nuna cewa ashe tunda wannan magana ta su tana iya fahimtar ku yi sauri kafin la'asar kun isa banu quraiza amma illa asar tayi ba ku isa ba ku tsaya ku yi sallah su kuma wannan suna fahimtar in za ku kai 12 dare a hanya to karfa ku yi la'asar har sai kun iso banu quraiza to annabi bai zargi kowa a cikin su ba kuma kowa a cikin su bai aibanta kowa ba kamar yadda sahabbai suka ce mukan yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan wasu su yi azumi wasu sharuwa masu azumi ba su sukan masu sharuwa masu sharuwa ba su sukan masu azumi masu azumi ba su sukan masu sharuwa suna ta Allah jibe ku ragagen banza da wufi wannan kuma ba sa cewa jibe ku ɗan san a san nadiya har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga yadda masu marasa azumi suka yi ta hidima wa masu azumi su ɗebo musu ruwa su jika jikin su su yi musu rumfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahabal mufdiruna bil ajr wanda suka sha ruwa sun kwashe lada ku yanzu kun yi azumi ne su kuma sun samu ladan yi muku hidima bayan sallah kuma su biya azumin su sun kwashe lada to malam ya ce wannan ijtihadin bangarori ne guda biyu sai mu tashi a kai mu tashi akan su a sati mai zuwa insha Allah abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.